بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا جدد قوديا قال الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي واندشكي يكوانسا هذا درس قدرير أيور مزوى وانا نمتي نليتنن واندكي إشرنغ وطا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم shekara ta 1447 wanda ya daidai da 9 ga watan 3 miladiya 2026 na fada dai da ku idan yan uwa ba su manta ba jiya mun kwana karshen aya ta 27 a cikin wannan sura mai albarka wato suratu shura yau kuma za mu tashi kan aya ta 28 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ga zamu da cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani am Allah ma huwa alladhi yunzilu
bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyul hamid
am bismillahirrahmanirrahim ubangiji yace wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha shi ubangiji da yake raba arzikin nan wanda a baya ubangiji ya bamu labari a yadda ubangiji yake raba arzikin sa a tsakanin wato tsakanin bayin sa yake cewa walau basatallahu rizqal ibadihi da Allah zai tunkulawa bayin sa arziki wato gaba daya labagau wato da sun yi wato girman kai da sun yi dagawa fil ardi a cikin kasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha amma ubangiji yana raba arziki ne wato gurgurdan maslaha Allah yana ba ruwa kuma ga wanda ya ga dama kaga wannan raba arzikin shi yasa wato sai duniya ta zauna lafiya da Allah kowa ya bashi arzikin sa ya rike a hannunsa shi ya tsara wa kansa yadda zai kashe da yanzu duniyar wato ta rikice shi yasa Allah yake cewa innahu bi ibadihi khabir Allah ya fi kowa sanin halin bayin sa shi yasa ya raba musu arziki gurgurdan maslaha basirun sannan shi kuma mai ganin bayan sa ne ya san bukatun kowa ya san damuwar kowa ya san wani lokaci bukatar kaza ta yawa yawa wani tun yana bacalo zai kashe kudin gaba daya daga baya kuma Allah kuma ya sa masa zuriya da yawa a tsatsan sa sai kai kuma daga baya ya aure ya haifi ƴaƴa masu yawa yana cizan ya tsaya na cewa da ya sani da ya tattala abin da Allah ya bashi to amma Allah cikin ikon sa sai ya tsara raba arzikin wato yana raba shi daki daki to wannan ubangiji shi yake wannan shi yasa yana daga cikin tsarin raba arzikin sa wato sai ya tsara hanyoyin samun arzikin shi yasa yake cewa a wannan aya ta gaba wa huwa alladhi yunzilu ghaysa ubangiji shine yake sauke ruwan sama ruwan saman da zaka je kai sassabe kai buda wato kai shuka ka bi a hankali da kaka aka sara amfani wannan abin da ka sara arzikin ka ne yana daga cikin arzikin naka da ubangiji ya rubuta maka yawa inda lokaci guda aka turo maka amfanin da ya lalace amma sai Allah ya raba maka shi duk shekara zaka shuka ka samu ka cinye wata shekara ma ka shuka ka samu ka cinye wata shekara ma ka shuka ka samu ka cinye kaga wannan shi ma tsari ne da ubangiji yayi Allah ya ce shine yake saukar da magirgijan min ba'di ma qanatu bayan mutane wato sun dai ba kauna ba ana fari mutane suna kan ba samu ruwa ba kullun su fito ce ka iko Allah yau saman nan shau babu komi gobe ma saman nan shau jibu ma ko kuma hadirin ya hadu sai ya saki iska sai ya hadu sai ya saki iska saboda haka mutane har sai matakin wato dai ba kauna Allah ce ala yace wayin shur rahmat sai ga kuma Allah ya daidaita rahmar sa ma'ana ya saukar da ruwan sama wato kowa kuma ya tashi yana cikin murna wa huwal aliyu wa huwal waliyu Allah shine wato mutumin da yake wato shine ubangiji jalla jalaluhu da yake jibintar kyautayi wa bayin sa yawa shi yasa yace wa huwal waliyu shine masoyi masoyi shine wato almuhsin lil mu'minin wanda yake jibintan wato yalauta bayan sa mu'minai alhamid wanda yake abin godiya wato ga bayin sa
waminayatihi kalkun samawati wal ardi wama bassa fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir
ubangiji yace wa min ayati khalqus samawati wal ardi yana daga cikin ayoyin ubangiji khalqus samawati halittar samai bakwai wal ardi da kuma halittar kasai bakwai wato bassa wama bassa fihima min dabba da abin da kuma ubangiji ya daidaita a cikin sama da ƙasa din wato min dabba na daga cikin wato halittu wato halittun da Allah ya yi na cikin sararin samaniya da kuma wanda suke cikin ƙasa in an ce adabba ana nufin ba ana nufin wai dabba kamar yadda Bahaushe yake cewa dabba yana nufin dabba kishiyar mutum ba in an ce dabba dukkan abin da yake dare yake dundike a bayan ƙasa ana kiransa dabba shine aka ce shine hiya ma yadubu alal ardi minan nasi wa ghairihim shine duk abin da yake tafiya a doran ƙasa daga cikin mutane wato da wasu mutane ana kiransa dabba Allah ya ce huwa ala jam'ihim idza sha'u qadir a wajen Allah madaukakin sarki tara duk wannan halittar in an yi busar kafo ko kuma filin alkiyama in Allah ya ga dama qadirun wani abu ne wanda yake wato Allah yana da iko yin haka Allah yana da iko ya tara wato dukkan halittarsa wato a filin alkiyama
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
وَبَنْجِي يَتِي وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بَابُ وَتَ مُصِيبَةٍ ذَاتَ سَامِيكُمْ مُصِيبَةٌ أَنَّ أَنَا نَفِنْ جَرَبَاوَا وَتُ بَابُ وَتَ جَرَبَاوَا ذَاتَ أَنَا نَمَغَانَا دَ مُؤْمِنَيْنِ نَا da mutane masu imani ba da kafirai ba Allah yake cewa babu wata jarraba a tsanance ko jinya talauci ne wato ko kuma wani tashin hankali da zai samu mu'mini Allah ya ce fa bima kasabar aidikum face abin da hannayenku ya ja muku wannan kuma yana daga cikin rahamar Ubangiji idan bayi suka yi wa Allah laifi suka saba wa Allah laifi suka kuma doge akan sabo ba su tuba ba to dan Allah ya tuna musu sai Allah ya jarrabe su da wata musiba sai Allah ya taba su domin su dawo hankulansu su tuba zuwa ga Allah shi yasa Allah yake cewa wa ma asabakum min musibati babu wata jarrabawa da za ta same ku wato fa bima kasabat aydikum face abinda hannunku wato ya ja muku shine wato ay kasabtum minaz zunubi abinda kuka tsorora na ga zunubi malam yace wa ubira biladi anan ubangiji sai ya bada misali da hannu sai ya ce wa bima kasabat aydikum wai abinda hannayenku suka jawo muku malamai suka ce liyana akasar al-af'ali tuzawun biha domin mafiya yawan ayyuka duk da hannu ake yi shi yasa Allah ce abinda hannayenku suka jawo muku ko da bakinka ne ya jawo maka to amma an sa hannu saboda ai an fita an fa amfani da hannu wato a wajen aikata ayyuka shi yasa saboda haka kenan wannan ya nuna mana Allah madaukakin sarki bayya saukaro bayi wato wata musiba a gidan duniya ko wata azaba a masu imani sai dai a dalilin wato kurakuransu a dalilin kurakuransu sabansu da suka yi ko laifuffukansu da suka yi a wannan dalilin ne ubangiji kuma yake jaraba su ya saukar musu wato da musiba sai Allah yake cewa wa yafu an kathir duk da haka ma Allah yana yafiya abu da yawa a wani gurin Allah yana cewa da ubangiji zai kama ku da duk laifin da kuka aikata to da ba za a bar kowa a bayan kasa ba da duk Allah ya halaka mutane saboda kowane dan adam ma abucin yin laifi ne to shi yasa Allah ya ce wai afu an kathir ubangiji kuma yana yafiya yana rangwame wato alaifuffuka da yawa wato minha daga cikin abubuwan da dan adam yake saboda haka fala yujazi alaiha ba a yi wa bawa sakayya akai wa huwa ta'ala akram min an yuthnil jaza fil akhira ubangiji ya girmama ubangiji ya fi karfin a duniya ya yafe maka a lahira kuma ya kama ka da laifi shi yasa malai yake cewa da Allah ya ce wa yafu an kathir Allah yana rangwame yana yafiya abu da yawa to duk abin da kuma Allah ya yafe bayinsa to kuma a lahira kuma wannan zancen sa an wuce shi ba za a sake dawo da shi ba balle ayo bayi hisabi akan wannan malam yace wa amma ghairul muzunibina fama yusibuhum fid dunya lirafi darajatihim amma duk mutanen da yake ba wanda suka yi sabo ba kamar annabawa da manzanni da waɗanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye su saba masa kuma da a ce a lokacin da su waɗansu daga cikin bayin suka yi sabo to duk waɗanda kuma ba su yi saban ba idan musibar ta zo ta game da su to su din kuma Allah ya tanada musu wani alheri ne Allah ya haka dai ya ɗauka musu darajar su ne tunda ai yanzu misalin aka ce Allah ya ɗauke ruwan sama an samu jarraba na rashin ruwan sama mutane hankalinsu ya tashi an shiga damuwa iri-iri to masu laifin da suka jawo aka ɗauke ruwa a dalilinsu to su Allah ya danya fadakar da su su tuba zuwa ga Allah to amma wanda kuma duk ba hannunsa fa wanda duk ba hannunsa shi kuma wannan musibar jarraban rashin ruwa shi kuma a gurinsa daukakar daraja ne yauwa daukakar daraja ne saboda haka duk abin da Allah ya saukar ko da ma Allah ya saukar da ciwon amai da gudawa ko kuma wato wani ciwo dai wanda ya sababa mace ko ya saba asarar duniya ko kuma irin yanzu bala'in da yake jaraban abinda Allah ya dora mu ƴan uwanmu waɗanda suke yankin Borno da waɗanda suke yankin su Zamfara Sokoto da sauran areas jihohinmu ne yamma wannan musibu da suke samu su wannan jarabawa ne idan akwai abinda hannayensu ya jawo musu to akwai waɗanda kuma la'alla ku gutatu ne su wato basu bada gudumawa wajen saukar wannan musiba ba to kaga su Allah ya jarabe su da wannan musiba su kuma dan ya daga darajar su ne saboda haka in baka da laifi jarabawa ta zo ta a dalilin me laifi ne da kake makwabtaka da shi sai ta shafe ka to kai naka din dauka daraja ne amma shi kuma nasa Allah ya masa haka ne domin ya fadaka ya tuba kuma Allah ya yafe masa shi yasa ubangiji yake cewa wato duk abin da koga wato yake cewa wama musi menene ayanta ke cewa wama asabakum min musibatin babu wata musiba da za ta shafe ku ba bima kasabar aidikum sai dai abin da hannayenku wato suka ja muku waya abu an kafir haka ma Allah yana yafiya da yawa Allah ya ce wama antum bi mujizina lalle ku ba ku kasance ku kafirai za ku tsere wa Allah madaukakin sarki ba fil ardi a cikin kasa ba za a cikin kasa ma ba za ku tsere masa ba balle kuma a lahira wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir amma in an je lahira wato kafirai ba za su samu koma bayan Allah wato min waliyin wani masoyi da zai kama kafa ya hana a yi musu azaba wala nasirin ko kuma wato wani mai karfi ko wani mai taimakon da bayan sun shiga azaba wato zai je fitar da su wayannan kalmomi guda biyu ubangiji ya menene mai mai tasu cewa kafirai ba su da wani waliyi ba su da wani nasiri waliyi shine masoyi masoyi wanda a dalilinsa za ka huta to kafirai ba su da wani masoyi a lahira wanda a dalilinsa za su huta daga shiga azabar Allah wala nasirin nasiri kuma shine mai taimako shi mai taimako ba zai hana ka shiga cikin damuwa ba amma zai zo ya taimaka maka in ka shiga damuwa saboda haka Allah ya ce wala nasirin ba su da mai taimako shine wanda in sun shiga azaba wato zai kubutar da su to wannan a duniya dan adam ya saba idan damuwa ta same shi wato yakan jingina ga masoyinsa ko kuma yakan nemi mato mai agaji sai agala masa to amma a lahira abinda zai taimaka wa mutum wajen samun wali da mai taimako da masoyi a lahira shine mutum ya mutu da imani imani kuma wanda yake ingantaccen imani amma duk mutumin da ya mutu da shirka to zai rasa wato masoyi a wajen Allah sannan kuma zai rasa wato mai taimako ko da masoyin zai soyayyarsa za ta amfane ka ne wato in akwai soyayya tsakaninka da Ubangiji haka kuma shi ma mai taimakon zai taimake ka ne wajen cetonka wannan wato a ƙarƙashin yardar Ubangiji aminati
aminati ne jawari fil barika ana
na'am
in ya sha yuskin riyaha sai zallan rawaki da ala zahari inna fi zalika la ayatin li kulli sabirin shakur
Ubangiji yake cewa waya afu an kafir Allah yana fiya da yawa wannan yafiya da yawar malamai suka ce shi zunubi yana kasuwa kashi biyu ne suka ce akwai zunubin da Allah yake gaggawa saukar da azaba akan mai yin sa tun a gidan duniya akwai zunubin da Allah yana gaggawa saukar da azaba malamai suka ce yana daga cikin abin da Allah yake gaggauta nuna wa bawa wato halin da yake ciki tun a duniya idan bawa ya zama mai saba iyaye mai saba umarnin iyaye ne duk mutumin da wato yake walakanta iyayensa tun a gidan duniya Allah yake fara nuna masa matsayinsa an ce yana daga cikin irin zunuban da bawa yake fahimtan matsayin da yake ciki tun a gidan duniya saboda haka iyaye hakan bi su a yi musu biyayya a kyautata musu sai a samu a samu mubashara tun daga duniya duk mutumin da yake kyautata ma iyayensa kuma yana bauta ma Allah yadda ya dace to in ya ga yana cikin yalwa manzon Allah ya ce Allah ya gaggauto masa ne da arzikin sa na aljanna ya fara cin gajiyarsa tun a nan gidan duniya wannan shi ake cewa mubashirat wato albishir aka fara yi masa tun a gidan duniya to yi wa iyaye biyayya yana daga ciki ka bauta wa Allah ka kade tashi wajen bauta kai masa ibada da ikhlasi kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin duk ibadarka sannan kuma iyaye kuma ka kyautata musu yawa to kaga in kai haka to take Ubangiji kuma zai fara nuna maka wato ai alamun ayyukanka an karbe su da zaka rika fara samun mubashirat wato albishir tun daga gidan duniya wajen samun rayuwa wanda take cike da nutsuwa to amma kuma in mutum yana saba ma iyayensa tun anan kuwa zai fara ganin jarabawa. In kuma yana saba ma iyayensa, kuma wato sai ya ga yana samun budi, bai ya samun jarabawa, to shikenan Allah yana gaggauto masa da rabansa na lahira ne yayi ya cinye su tun a duniya. Saboda kan yaje lahira, to ba shi da wani rabo a wajen Ubangiji. Malam yake cewa zunubi kashi biyu ne. Zunubi ne farko, zunubin da ake gaggauta yi wa bawa azaba a kansa tun a gidan duniya ta hanyar saukar masa da musiba, a saukar maka jinya, a saukar maka damuwa da tashin hankali, a saukar maka talauci, a saukar maka tsangwamar mutane, abu da yawa sai ga yana samun ka wato saboda laifinka, in Allah bai so ya kama ka da wannan laifi wato a lahira. Na biyu akwai kuma kashin zunubi na farko wanda Allah yake rangwame a kansa, fala yu'aqibu alayhi biha, wanda ba a yi wa bawa wato azabarsa. Saboda haka Allah ce wayafu an kafir, Allah yana rangwamen abu da yawa. A hadisi daga Ali bin Abi Talib, Allah ya dare shi, yake cewa wannan aya da Allah yake cewa wayafu an kasir ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wayafu an kasir, Ali bin Abi Talib yake cewa wannan aya wato wahiya arjal aya fi kitabillahi azza wajal, tana daga cikin ayoyin da wato mu'minai suka fi kaunar samun rahamar Allah a ciki, wato a dalilin wannan aya. Wannan aya kamar albishir ne, wato kamar albishir ne a mu'minai wajen wato kaunar samun rahamar Ubangiji, tunda Allah ba kowane laifi zai kama bawa da shi ba, laifi da yawa Allah yana rangwamen sa, laifi da yawa Allah yana rangwamen sa. To kaga wannan aya ce wadda take wato tafi sa bawa yayi kaunaci wato abin da yake wajen Ubangiji. Malai yake cewa idza kana wato yukfaru anil bi an wa idza kana wato ko yukfaru anni bil masa'ib wa yafu an kasir, yake ce wato ai idan har Ubangiji zai kankare min zunubi na da yawa, sannan kuma ya mai rangwame a zunubi da yawa, yace fa ayi shay'un yabqa bala kafarati wa afutu, amma ba abin da zai saura. Dama kai laifi, Allah ya kama ka da laifi, sannan Allah ya saukar maka da musiba kai hakuri, kuma Allah ya kankare maka laifin sauran laifin da kuma ba a saukar maka zunubi a dalilin su ba, Allah ya maka rangwame, to ba abin da ya saura. Shine sayyidina Ali yace in har Ubangiji ya saukar da musiba a mutum wanda a dalilin ta in yi hakuri za a kankare masa zunubi, an saukar maka talauci kai hakuri, an saukar maka rashin lafiya kai hakuri, an saukar maka matsaloli na iyali kai hakuri, an saukar maka damuwa da ta duniya kai hakuri, wato ka jure ka yadda Allah ne saukar maka, kuma Allah ne mai yaye maka, to Allah zai kankare maka zunubinka. To zunubin da kuma ba a saukar da musiba a dalilin kankare shi ba, shi kuma yana daga cikin zunuban da shi kuma Allah yake rangwame. To shine yake ce ai kenan babu abin da ya saurawa wa bawa, in ya mutu sai shiga gidan aljanna. Hakana an rawaito wan hadisi a gargashin wannan ma'ana, hadisi marfu'i daga Ali ibn Abi Talib daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib yake cewa ala ukbirukum bi abdali ayatin fi kitabillah, shin in ba ku labari mana aya da tafi kowace aya falala wato a cikin littafin Allah. Yake cewa haddathna biha annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bamu labarin wannan aya, yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, babu wani abin da zai shafe ku na musiba face abin da hannayenku wato ya aiko wato ya jawo. A haka ma yake cewa wayafu an kafir, Allah kuma yana yafewa wato da yawa da yawa. Wato sai yake cewa wato ya Aliyu, manzo Allah da ya gaya masa wannan magana, sai yake ce masa ya Aliyu, ya kai Aliyu, ma asabaka min maradin, duk abin da ya shafe ka na daga jinya wato au uqubatin, ko wata wato uquba, wata damuwa, wato wani abu mai radadi, wato au bala'in, ko wata jarraba a gidan duniya wanda za ta hana ka bacci, ko ta hana ka wato samun nutsuwa da kwanciyar hankali a gidan duniya, yace fa bima kasabat aydikum, abinda hannayenku ya jawo ne, wallahi yace wallahu akramu min an yasani alaykum al'uqubata fil akhira, Allah madaukakin sarki ya saukar muku da wannan jarabawa ne dan ya kankare muku zunubi, to Allah kuma mafi karimci ne ya fi karfin yi muku rangwame a duniya ku mutu, kuma ya sace kama ku da wannan laifin, kuma wato ya jarabe ku a duniya ku yi hakuri ya kankare muku zunubin, kuma ya sace kama ku a lahira akan wannan zunubi. Wannan kan an riga an wuce duk zunubin da aka saukar maka da jarabawa akan sa a duniya, wato ka hakura to kuma shikenan ka ci wannan jarabawa a lahira kuma wannan zunubi ka an wuce shi to shine manzo Allah yake gaya sayyidina Ali sai yace wa ma afa anu fi dunya duk abinda Allah ya rangwama sa a gidan duniya wato fallahu ahalumu Allah yafi kowa hakuri min ayu aqiba bihi ba'da afwi kuma yayin mutum ba azaba wato bayan ya masa rangwame saboda haka yake cewa Ubangiji yana cewa ma asaba kuma mai musulmi fa maka sabar adikum yace fa hadha mimma kasabar yadi wannan yana daga cikin abin da hannun mutum ya ja masa wa afu rabbi amma ka ga rangwamen Ubangiji na wato amma baki cikin abin da ya saura akasaru yana da yawan gaske mala ikrima yace ma minni kubatin asaban abdan babu wata wani kwarzuwa da za ta samu bawa fama foka ko sama da kwarzuwa illa bi zambin sai dai dalilin yayi laifi lam yakun lahu li yaghfirahu illa bi zunubin da Allah ba zai gafarta masa ba sai ya masa haka bawa zai laifi Allah ba zai gafarta bawan zunubin ba sai ya jarrabe shi sai ya jarrabe shi ko da taka kaya ko kuma da tuntube ko tsinkewar igiyar takalminsa ko wani abu jikinsa ya bugu ko dukiyarsa ta tabu ko wani masoyinsa wato ya tabu ta yi da zai haɗu da wata damuwa to wannan a dalilin wannan kuma sai Allah ya gafarta masa manzon Allah yake cewa aulina yar darajatin ko kuma haka kurin ma Allah zai dora maka jarabawa dan me dan ya daga darajarka kenan ana dora jarabawa a dan adam a dalili biyu ko dai dalilin kai hakuri akan kare ma zunubi ko kuma wato baka da kokari a wajen aikin ibada sai Allah kuma ya jarrabe ka nan kai hakuri ya daga darajarka yawa in mutum yana da kokari littafin sa zai na hawa kullum wato lada zai na shiga littafinka amma in mutum mai kasala ne wajen aiki na alkhairi to Allah ya ga dama sai ya jarrabe shi ko dora maka talauci ko da maka jinya ko dora maka wani abu ta yadda za ka yi hakuri kuma kullum wato a rubuta maka lada shi mai jinya din numfashin da ya fita lada za a rubuta masa din numfashin da ya shiga lada za a rubuta masa in kuma mai laifi ne to din numfashin da ya fita za a kankare masa zulubinsa ne saboda haka wato akwai kankare zunubi da ɗaukaka daraja wato a wajen jinya a rawaito hadisi cewa anna rajulan qala li Musa wani mutum yake gaya wa annabi Musa alaihi salam ya Musa sallallahu alaihi fi hajatin ya qadi hali huwa a'lamu biha yazo ya samu annabi Musa alaihi salam yace ya Musa ka roka min Allah ya biya mu wata bukata bukatar da Allah ya santa yake ya gaya wa annabi Musa bukatar yace amma roka min Allah ya biya mu bukatar da shi Allah din ya san bukatar tawa wato fa fa'ala Musa annabi Musa ya daga hannu ya roka masa Allah ya ce Allah ka biya mu wannan bawan naka bukatarsa wanda yake ka riga ka san wannan bukata din to shine mai ke cewa falan mata raka idza huwa bir rajuli kad mazaka sab'a wato lahamihi wa qatalihi to idan na sai hankali ara na roko sai na nemi gelas ne tam yake cewa wato falan mata raka bayan annabi Musa ya masa wannan addu'a din sai rabu yake wayo kuma sai ya zo ga wannan mutumi wato sai ya ganshi wato naman jikinsa yana ta kwayewa karshe dai mutumin ya fadi ya mutu wato annabi Musa sai ya ce ya rabbi ya ubangiji ma balu haza menene laifin wannan mutumi kuma dazu mutumin nan yazo ko ji yazo ce roka masa Allah ka biya masa bukatunsa sannan kuma yanzu nazo na ganshi a cikin wannan halin namansa yana zagwanyewa yana faduwa gaba sannan kuma ga shar ma ya mutu sai annabi Musa ya roki Ubangiji ya marbiya ne halin wannan mutumin sai Allah yake cewa ya Musa annabi Musa innahu sa'alani darajatan amilat wato darajatan ya roke ni darajatan amilta wata daraja wadda wato kai aiki a kanta annahu la yablughu habi amalihi amma darajar da shi aikin sa ba zai iya kai shi wannan aikin ba
ya wato ai ya dan fiyaka ne gaskiya ya dan fiyaka
aikin ba zai iya kai shi aikin sa ba zai iya sa ya samu wannan ladan ba abin da ya roka din Allah ya bashi to aikin sa ba zai iya sa ya samu wannan mukamin ba
mun gane ko wato sai Allah ya ce fa asabtuhu bima tara saboda haka na dora masa wannan bala'in da ka ganshi
saboda haka Allah ya dora masa wannan bala'in dan ya samu wancan darajar
tunda yanzu ya sa annabin Allah ya roka masa shi kuma addu'o'in annabawa abin amsawa ne yawa kafin sauke hannu Allah ya riga ya amsa annabi Musa ba zai roka masa abu Allah bai amsa masa ba to amma ya kiyaye ga yawa annabi Musa bukatar yace Allah ya san bukatar tawa shi yasa sai Allah ya ce masa annabi Musa ya roki wani abu ne wata daraja ce wadda kai ka aikata ka samu wannan darajar amma shi aikin sa ba zai iya kai shi wannan darajar ba wato sai dai ya samu wannan darajar ta hanyar shiga cikin jarrabawa shi yasa na jarrabe shi wato dan ya samu wannan makami wato fakala Musa shine yake cewa li ajalihi wa wasilatan lahu fi nailatil daraja shi yasa na jarrabe da wannan musiba dan ya samu wannan daraja ya samu dalilin da zai hau zuwa kan wannan abin da ka roka masa saboda haka Allah ya amsa masa addu'ar sa amma kuma dole jarraba ta zo wanda a dalilin ta kuma ya samu abin da aka roka masa to wannan dai yana nuna mana rangwamen Ubangiji in Allah ya jarrabi bawa to lallai alkhairi yakan biyo baya shi yasa kullum manzon Allah yake cewa idza ahabba Allahu qauman iftalahum in Allah yana son mutane yakan jarrabe su saboda haka dora maka rashin lafiya wannan ba Allah ya ki ka bane Allah yana so ya daga darajar ka ne in ba saba masa kai ba in kuma saba masa kai bayya so ya kama ka da wannan laifin a lahira ne saboda haka zai dora maka wannan ciwo dan kai hakuri kuma ya fi maka shi a gidan duniya shine Ubangiji yake cewa wato wai afu an kasir wa ma antum bi mu'jizin lalle kafirai kukan ba za ku tsere ma Allah wato a gidan duniya ba wa malakum min dunihi min waliyin wala nasir haka na kuma a lahira ba ku da wani masoyi da zai hana ku shiga azabar Allah wala nasirin ba ku da wani mai taimako wanda in kun shiga azaba zai fitar da ku Allah ya ce min ayati yana daga cikin ayoyin Ubangiji da ya kamata su kara mana imani aljawari fil bahari manyan manyan jirage wato da suke dauke da manyan manyan kaya suna gudana a cikin wato teku kal a alami in ka gansu kamar manyan manyan duwatsi wayanda suke zuwa musamman ma irin su masu zuwa Lagos suna zuwa Tinkan Island sukan fada zaka ga jirgi ya zo duk cikin sa yana lume wato a cikin ruwa dan gaba sa dan kadan ne amma in an fara sauke masa kaya da crane crane ko irin kogiyan nan wato in aka sauke kaya kwana ɗaya kwana biyu wani za a yi kwana uku kwana hudu ma ana sauke kaya to in an sauke in ya fito waje sai kai tsamanin wani katon dutse ne duk waɗanda suke zuwa wannan wuraren zaka suna bada wannan labarin shi yasa Ubangiji subhanahu wataala a yake gaya mana cewa yana daga cikin ayoyin Allah aljawari wato jiragen ruwa manya manya wanda suke gudana fil bahar a cikin tegu kal a alami kai kace kan manyan dutse yana shine kal jibali fil izam kamar duwatsi ne wato a wajen girma in ya sha in Ubangiji ya ga dama da dukiyar da take cikin jiragen da mutanen da suke cikin jiragen Allah ya ce yuskinir riha ko yuskinir riyaha sai Allah ya rike iskar iskar da take gudanar da jiragen ruwa a cikin tekun in Allah ga dama sai ya rike ta Allah ya ce fayadhalalna rawakida sai kaga wato jirgin ya tsaya cak wato sai ya dakata mana wato tafiyan da yake din sai ya tsaya ko da inji da yake taimaka masa dole sai da iska in Allah ya ga dama sai ya rike jiryanul ma'i wato motsin ruwan saboda haka jirgin ba zai iya zuwa ko ina ba Allah yake cewa wato in ya sha in Allah ya ga dama yuskinir riha zai rike iskan fayadhalana rawakida ala zahari sai ya zama wato jirgin yana kan teku amma ko ba zai iya gudana ba inna fi zalika laayatin cikin bada dama wato wa iska ta taimaka wajen gudanar da wato kwalakwale ko kuma jirgin ruwa a cikin ruwa da yake dauke da kaya mai yawa ya kai zuwa ga guraren bukatun mutane wallahi la ayatin akwai aya li kulli sabarin ga dukkan mutum mai hakuri akan jarrabawa shakur mutumin da yake kuma mai godiya shine mumini yakan yi hakuri in Allah ya jarrabe shi yakan kuma gode wa Allah in ya shiga cikin wato walwala
Auyubikuhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir wa ya'lam alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahiis
Allah ya ce auyubikuhunna ko kuma Allah ga dama sai ya dilmiyar da jirgin ma a cikin ruwa sai ya dilmiyar da shi ma'ana ya gari kuhunna bi asfir rihi bi alihinna sai Allah ya aiko wata ruwa a gu iska mai karfi wato sai ta dilmiyar da jirgin ruwan a cikin wato ko a cikin teku bima kasabu saboda dalilin laifukan mutane Allah ya ce bima kasabu nan ne har yanzu wannan aya tana da alaka da waccan aya da abinda mutum ya same shi na jarabawa wannan hannayensa su suka jawo masa Allah ya ce awi bi kuhunna ko Allah ya dilmiyar da jirgin ruwan bima kasabu saboda dalilin laifin mutanen da suke cikin jirgin saboda zunubin su amma shi ma waya afu an kafir Allah dai yana langwame a abu da yawa saboda haka fala ya ga duk halau ba zai dulmiye da mutanen da suke cikin jirgin ruwa ba waya alamu Allah ya sani wato waya alamu alladhina yujadiluna fi ayatina ai waɗanda suke musu da ayoyin mu sune kafirai wanda suke musun alqur'ani Allah ya ce ai sun sani malahum min mahisin in sun shiga teku ya fara kakkarawa Allah suke ambata sun sani malahum min mahis ba su da gurin boya ba su da gurin kubuta babu wanda yake kubutar da su wato a cikin kogo aka ce mahisin maharabin min al'azabi ba su da gurin da su guje wato azabar Allah ko a cikin tekun ko kuma wato a filin alkiyama ma'ana kenan wato in Allah ya niyar kama su ba su da inda za su boya kuma ai ko a cikin teku ma zaka ga Allah yake cewa in sun shiga cikin kogo wato wai za rakibu fulfulki ko da'ullaha in sun shiga cikin jirgin ruwa wato iskar teku ta zo ta fara kada jiragen da Allah sai su fara kiran Allah malaukakin sarki sai su kira Allah gaskiya Allah ya ce falan ma anjahum ilal barri amma an muka tsiratar da su suka hau tudu sai ga su akan tudu to shikenan idan bi shirku sai kuma su fara shirka sai ga direban nan ya yi kokari ko kuma ba dan kazana ba sai mutun ya koma kuma shirka shine hada Allah da wani gashi Allah ne tece shi dazu amma kuma sai ya koma shirka kamar mutanen annabi Musa alaihi salam Allah ya tsiratar da su daga sharrin Fir'auna ya halakar da Fir'auna da mutanansa a kogi amma suna tsallakawa da suka zo ta wata alkariya suka samu mutanen alkariya suna bautar gunki suka ce ya Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha annabi Musa kuma ka sa mana dan gunkin da za ka bauta kamar yadda wayannan mutanen suke bautar gunki kaga dazuda suka tsallako amma kuma har suna kwadayin koma a cikin shirka to haka kafirci yake in kafiri ya ga wahala tunan zai tuna Allah amma da Allah ya yi masa kuma wato sai kuma cikin shirka sa shine ubangiji yake cewa wato ai su masu musu da ayoyin mu wato sun sani malahum min mahisin ba su da gurin kubuta wato yin azabar Allah ta zo fa ma'utitu
min shay'in mata'ul hayati dunya وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
انا حسكي بعد ما كوكو حسكو ما بعد ما ان شاء الله ubangiji yake cewa fama utitu min shay wato wannan ana magana da mu'minai ne da wasun su cewa Allah ya ce fama utitu min shay wato duk wani abu da muka baku a cikin kayan jin dadin duniya fama ta'ul hayatud dunya Allah ya baku ne dan abin jin dadin duniya shi yasa wawa shine wanda zai Allah zai bashi dukiya dan ya ji dadi ya more ya rike ta gam ya kici ya kisha ya ki taimako ya ki sadaka ya kici da iyalansa gam yana da nadin dukiyar hala kwace ta ko Allah ya kwace ta ya barka kana ci da yaza kana tunawa in an zo ana tadi ka ci an huta a garin nan ba mu ne modata ba to duk kala mu yanzu za a nuna mana wadata mota nawa muka yi gida nawa muka yi kala to ina take baka ci gajiyar ta ba ta tafi ko kuma Allah ya karbe ka ya batta ya barka ƴaƴanka ko sadakar bakwai din ma sai su gaggauta ce ai sadakar uku nan da nan aje a samu a fasarta abin da za a fasarta su haukan dukiyar dama ka hana su sakewa suna kallon dukiyar suna su banta ma ka tattare ka kiyarda to wannan shine wanda manzon Allah ya ce masa Allah wadan bawon dukiya ta isa abdu dinari Allah wadan bawon dukiya ka samu kudin ka tare baka ci ba baka sha ba baka ci da iyalanka ka sha da iyalanka ba baka yi sadaka ba baka taimaki addini da dukiyar ba lokacin tafiyar kai kuma dole zaka tafi saboda ka sha kai ta fama da hawan jini da tashin hankali in ka ji asara a dukiyar maimakon tun da farko ma ka sauka wa kanka ka san duk abin da ka samu Allah da ma ya rubuta maka duk abin da Allah ya yanka maka zaka samu kuma a duniyar nan sai ka samu ka mutu sai ka same shi ka mutu sannan kuma abin da Allah bai yanka ma ba to ko zaka mutu wajen neman ba zai samu ba saboda haka gara in Allah ya baka ka hutar da kanka ka mu'amalanci dukiyar da mu'amala mai kyau ka mu'amalance ta mu'amala mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisi yake cewa ya karanta Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima kuma baka kyautata mu'amalar ni'imar da Allah ya baka ba kuma ta tafi kuma ta dawo wannan yana wahala saboda haka idan Allah ya hore maka ni'ima ko ta lafiya ce ko ta ilimi ne ko ta dukiya ne ko ta mulki ne ka kyautata mu'amalar wannan ni'ima dan da duk ta tafi ba za ta dawo ba saboda haka Allah ya ce duk abin da ko ga an ba ku a gidan duniya sai ce fama utitu mutum ya sani ko nema yayi ya sani Allah ne ya bashi saboda kar ma ya tsammanin wahalar sa ne eh kai wahala wannan kuma wahala haka Allah ya sunanta rayuwar duniya sai an yi wahala a samu amma in kaga ka samu Allah ne ya baka so da haka ba wayanka ba dabaranka ba to ka kyautata mu'amalarta a gani a jikinka kana yi wa Allah godiya da ni'imar da Allah ya baka a gani a jikin ƴaƴanka a gani a jikin matanka a gani kai wani abu na taimakon addini kai wani abu wanda kana kwanta a cikin kabarinka lalla zai na samun ka amma in ka rike gamma kai kar a taba kana kore kuda akai to wata nan kudan zai zo sauka kana kallon sa ba ka kore shi ba saboda haka mutane su kyautata wato mu'amalantar ni'ima in Allah ya ba su Allah yake cewa fa ma'utitum duk abin da aka ba ku min shay'in na wani abu daga cikin arzikin duniya fa mata'ul hayati duniya wannan kayan jin dadin rayuwar duniya ne Allah ya bayar dan a ji dadi a bauta masa dan a ci a sha a yi sutura a yi taimako kuma a bauta masa yawa in ba a yi ba ma za abin zai tafi shi yasa sai yace ya tamatta'u bihi fiha summa yazulu zaka ji dadi da wannan abin sannan kuma daga ba zai gushe daga ba abin zai tafi wama inda la ya khairun wa abqa idan Allah baka dukiya a duniya to kai kokari da wannan dukiyar ka nemi arzikin da yake wajen Allah wannan ma na Allah ne Allah baka to ai wannan Allah ya riga baka to wanda bai bakan ba yi kokari ka nema da wannan dukiyar da cike hannunka shi yasa Allah ya ce wama inda la ya khairun amma abin da yake wajen Allah na daga abin da Allah ya tanada aljanna alahira khairun shi yafi alkhairi domin shi wancan bayya wucewa wancan bayya karewa bayya wucewa saboda haka wannan na duniya kuma ko ya kare ya barka ko kai ka kare ka bar shi saboda haka ɗayan ku ne sai ya tafi ya bar ɗaya yawa saboda haka kai amfani da wannan din dan baka sani ba mai yiwa duke ta kare ta barka kai din kana zaune sai da kai ka zo kuma kana aikawa a ji a ce wani dai kwana biyu dai gidan bai da yake bayan kuma da Allah ya baka daga ba sai ka zo kana tasan mutane kana aikawa ce kai kare baka fita kasuwa ba nan ku arzikin ne ya riga ya kare dole ka kwanta saboda haka a ji a ce a wane gashi a ji a ce a wane gashi ko kuma ka zo kana damuwa cewa ka duba wannan da nake taimaka masa yanzu na ji halin damuwa ko gidan nan ma ya daina zuwa dama abin da yake kawo shi taimakon sa da kake ne yanzu ko baka da halin taimaka masa sai ya canza gida ya je inda za a taimaka masa kuma in ka ga laifin sa ma wani abin saka ga laifin sa yawa dan wannan rayuwa ce ta duniya dama haka ne duk mutumin da yafi kyautata maka dole za ka karkata gurin sa yawa saboda haka in ni'imar ta zo to ka kyautata ta ta yadda in ta tafi ma ba wala ba za ka ji takaici ba shi yasa Allah yake cewa wato fama utitu min shay'in duk abin da aka ba ku ne ni'ima famata'ul hayatid dunya wannan kan jin dadin rayuwar duniya ne in kun ji kuma zai gushe wama inda lillahi amma abin da yake wajen Allah ne daga lada da aljanna khairun wa abqa shi yafi alkhairi shi kuma yafi wanzuwa Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira abin da yake cikin ta shi yafi wanzuwa wato shi yafi kuma wato alkhairi Allah ya ce khairun wa abqa lil ladzina amanu shi yafi wanzuwa amma masu samun su sai masu imani shi yafi alkhairi shi yafi wanzuwa amma kuma ga masu imani wala rabbihim watawakkalun wala rabbihim yatawakkalun kuma su ne masu dogaro wato ga ubangijin su walladzina
yajtanibuna kaba'iran nisbi wal fawahisha wa idza ma ghalibuhum yaghfirun
Allah ya ce walladzina talibuna kaba'iral ismi mutanen da suke nisantan manyan laifi wal fawahisha da alfasha in an ce alkaba'ir shine laifin da Allah ya ambace shi alqur'ani in mutum ya aikata ga husahoran da za a yi masa ga hajjin da za a yi masa shine malaki sai mujibat hudud laifukan da suke wajabta ayi wa mutum wato haji kamar zina kamar shan giya kamar wato kisan kai Allah ya ce wa idza ma gadhibu hum yaghfirun wato wa idza ma gadhibu in am wato in am kushinta su hum yaghfiruna suna yin gafara idan wani yazo bata maka ranka ya tunzira maka ranka kai fishi shikenan kuma sai ka yafe masa tunda ka san balle ma a ce wani kai hakuri ka yafe masa dan kai ma zaka fishinta ubangijinka amma duk da haka ubangijinka kuma zai yafe maka saboda haka kai ma kai hakuri ka yafe balle ma shi wanda kai wa laifin yazo ya ce wani na maka laifi na ma kuskure to Allah ka yafe mu to ka yafe Allah ya ce wa'annan sune siffar mu'minan da Allah ya tanada musu lada a gidan aljanna shi yasa da ya jero karatun yake cewa a fama utitum me shay'in famata'ul hayatid dunya abinda aka baku na jin dadi a duniya wannan kan jin dadin duniya ne wama inda la khairun wa abqa abinda yake wajen Allah shi yafi alkhairi shi yafi wanzuwa lil ladzina amanu ga masu imani kamar me tambaya ce su waye ku masu imanin nan Allah wanda zaka ba su ladan da yafi wanzuwa ladan da yafi alkhairi sai Allah ya ce sune wa ala rabbihim yatawakkaluna wanda suke dogaro ga Allah sannan su ne wa alladhina yatanibuna kaba'iral ismi wanda suke nisanta manya-manyan laifi wal fawaisha da kananan laifin ma suna nisantar sa su ne wa idza ma gadibu in an fushinta su aka fata musu lai hum yakfirun sai su gafara to wayannan su ne sifar mutana saboda haka sai kai kokari kaga a cikin su wanne ka dace da shi wanda baka dace da shi sai kai kokari wato ka dace da shi Allah ta wallahi ta jabu
wallahi nasajabu li rabbihim wa qamu salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina idza asabahumul baghayuhum yantasirun
malan wadansu malaman tafsirin suka ce cikin wannan karatu akwai sila akwai takadiri wato shine akwai sadar da zance da zance a da Allah ta'ala yake cewa wallazina yatribuna kaba'iral ismi wannan suka ce sabuwar magana ne Allah yana ya fara wata magana ne sabuwa cewa mutanen da suke nisantan mummunan laifi wato wal fawahisha da alfasha kananan laifi sannan sai yake cewa wato su waɗannan hum yakfiruna wato idan sun yi sai kuma su tubo wa Allah suna nisanta amma in sun fada ciki kuma sai su tubo wa Allah kenan kaga wa idza ma gazibu wato za ka yi masa wani takadiri sannan kuma koda za a fushinta su to su kuma sai su kauda kai to amma dai wadansu malaman suka ce kamar yadda na fasara da farko suka ce haka tafsirin yake wancan yana hada da siffar mutanen da Allah ta nuna musu aljanna sannan wannan sifa ita ce sifa ta karshe yake cewa wa idza ma gazibu in an fushinta su aka bata musu ransu hum yakfirun sai su gafarta wa mutane ma'ana ya tajawuzuna sai su kauda kai wato ba su kama mutun da wannan laifi ko kuma su rike shi da wannan gaba ba Allah ya ce wallazina stajabu li rabbihim kaga waɗanda suke amsa kiran ubangijin su sune ajabu ila ma da'ahum ilayhi sun amsa kira zuwa ga abin da Allah ya kiraye su na daga kade ta Allah da kuma wato ta ibada Allah ya ce wa qamu salata su suke tsaye da sallah kuma suka dawama akan tsaye da sallah wa amruhum shura bainahum sannan idan matsala ta taso musu za su zauna a junan su su nemi ashabun ra'ayin su wato su shawara su shawara Allah yana karfafa wa mutane yin shawara Allah yake cewa wa amruhum shura bainahum kuma su ne lamurran su wato yatashawaruna fihi sukan yi shawara wala ya'jaluna basa gaggawar yanke hukunci in matsala ta taso wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan su ne wato cikin abin da muka ba su ne daga arziki yunfiquna suna ciyarwa ma'ana suna ciyarwa a cikin yiwa Allah da'a suna bada zakka suna bada taimako sannan sai Allah ya ce har yanzu dai su ne wallazina idza asabahumul baghayu ka karanta Allah ya ce wallazina su ne idza asabahumul baghayu idan zalunci ya wato asabahumul baghayu idan aka zalunce su humyanta suruna suna neman wato taimako suna neman wato agajin ubangiji idza asabahumul baghayu idan wato wani zalunci ya sa an zalunce su Allah ya ce humyanta surun suna neman taimako wato daga wanda ya zalunce su za su nemi wato haƙin su akan wanda ya zalunce su wannan shari'a ce ta musulunci in an zalunce ka ka nemi haƙin ka gurin wanda ya zalunce ka shi yasa Allah yake cewa ubangiji yake cewa Allah baya san alfasha a ƙarshe sai yake cewa ubangiji baya san yada alfasha yace illa man zulim sai wanda aka zalunce shi yaya ayan yake la yahibullahu aljahra bisu'i Allah baya san yada mummunan abu min alqawli cikin maganganu illa man zulima sai dai wanda in aka zalunce ka dole ka kai magana yawa dole ka ce an cuce ka amma in dai ba cuce ka ba to yanzu kuma ka jingida mu wani cuta ka zagi wani Allah ko baya san wannan yawa shine ubangiji yake cewa waldaina idza asabahumul baghayu su ne waɗanda in zalunci ya shafe su ma'ana an zalunce su hum yantasurun sai su nemi a taimaka musu ayyanta kimuna bi manzalamahu sai su nemi sakayya a gurin wanda ya zalunce su bi misli zulmihi irin yadda ya zalunce su yawa za su in ya zage su su zage shi in duka ne a doke shi in wani abu duk abin da yayi a nemi sakayya irin wannan abin kada a nemi sakayya sama da wannan kada mutum ya naushe ka ka naushe shi kuma ka dora masa ashar to kaga wannan ka wuce goda da iri yawa ko kuma ya mare ka ranka ya bace ka mare shi kuma ka sake doka shi ka doke shi da kafa kaga wannan kai kai biyu shi ya maka daya Allah ya ce fa madita da alaikum duk wanda ya muku ta'addi ya muku shishigi fa ta du alaihi kuma ku rama amma bi muslima ta da alaikum irin yadda aka yi muku saboda haka shi yasa ma idan rauni aka ji wa mutum aka je gurin alkali ake yin kisasi saboda shi rauni idan mutum yanzu misalin ya zare wuka sai caka maka cikin ka to kai baka mutu ba in kace za ka karbugar karama kai kuma za ka kashe shi yawa mai yiwa kai in ka caka sai ya samu hanji sai ka halaka mutum shi yasa Allah ya ce wal juruha qisasun in raunuka ne kuma sai a biya diya sai a yi kisasi sai a biya diya akwai raunin da ake biyan diya cikakkiyar diya akwai raunin da ake biyan sulusun diya akwai nisfin diya gwargwadon dai da alkali ijtihadi ya duba abin da ya dace sai a biya yawa ko irin ka kawo ka jehu mutum da dutse sai ya samu kan girarsa sai ya fashe taw to in an je kotu alkali sai a diya ba a ramawa domin za a iya ramawa a wajen ramawa shi kuma dutsen ya je ya samu idanun wancan mutumin ya tsiyaye masa idanu to kaga wai a wajen gyaran gida an rasa ido to ba a haka in rauni ne kisasi yake saboda rauni ba a cika rama iya daidan yadda aka yi ba sai dai in raunin ya shafi yanke gaba in ya shafi yanke gaba to fada kuke yi mutum ya kama kunnanka da ciwo sai da ya yanke fatun kunnan to sai a duba iyayen da yanke sai a shata sai a yanke masa shi ma yawa hancinka ne ya kama da cizo yanke maka doran hancin shi ma sai a kama sai a yanke naushinka ya karya maka haƙori sai a kama da falaya shi ma ya karye wani haƙorin da ya karya maka yawa haka ake in idanun ne ya tsiyaye maka idanu ɗaya shi ma sai a tsiyaye masa idanu ɗaya amma in gabar ba za ta ciru ba irin ne da kai aka cire maka to kima ake koma sai a je a biya diya yawa sai dai malamai suka ce idan kuma kai yanzu idanka ɗaya ne da ka tashi ka dau dutse sai ka doke idanun mutum sai ya tsiyaye to yanzu an zo rama kai idanka ɗaya ne yanzu an rama kai ka zama kafu to ba za a rama ba sai a koma diya sai a biya ka diya kamila kamar diyar kisan kai yawa saboda ai ido ɗaya ne kai da kai yawa ko dama idanka ɗaya ne ko kuma ido ɗaya ne lalace yanzu da ɗaya kake kallo to kai kuma idanunsa shi biyu ne da ka ɗauki dutse ka bige masa idon sai ya tsiyaye to sai ya zama saura ido ɗaya to yanzu kaga ko so ake shari'a za ta ce kila dama so kake ku yi anko ya zama shi ido ɗaya kai ido ɗaya to yanzu ba za a rama ba dan an rama yanzu kai ka loma kafu to sai a ce to ka biya diya sai ka biya diya idan nan da ka tsiyaye masa to shine malai yake cewa ubangiji yace walidaina za a sabu hon bagai sune mutanen da in an zalunce su himmiyar ta suruna za su nemi a saka musu amma a saka gurgurdan wato zaluncin da suka yi Allah ya ce faman afa duk da haka duk da an yadda arama Allah ya ce famalita alaikum wanda ya muku ta'addi ya muku zalunci fatadu alaihi kuma ku saka wato amma ku saka bi muslima atada alaikum irin yadda ya muku to nan da Allah yake cewa walidin za a sabuhumul bagayu wanda in an zalunce su Allah ya ce mu yantasurun za su nemi a saka arama musu sai Allah yake cewa fama afa amma wanda ya dangwame ya bari ya yafi wa aslaha wato ya kyautata bayan mutum ya zalunce ka ka yafe masa kuma kai masa ma alheri to kaga wannan ai ba karamin bawan Allah ne bai wannan ba a gargashin wancan ayar akwai ayar da Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misliha sakamakon mummunan aiki shi ma mutum ai masa mummunan aiki irin abin da ya aikata to amma duk da haka Allah ya ce faman afa wanda aka yi masa aka zalunce sai ya dangwame wato wa aslaha kuma ya kyautata wato tsakanin wanda ya zalunce shine ya dangwame kuma ya yafi ya kauda kai Allah ya ce fa ajruhu ala Allah shi ladansa na musamman ne yana gurin Allah ai inna Allah ya ajruhu la mahalata Allah zai bashi lada tabbas sai dai bai mutu ba innahu la yuhibbu zalimin Allah dai bai yasan azzalimai yana musu azaba to amma in an zalunci mutum a duniya yana da dama ya je kotu a karba masa hakinsa zaluncin da aka yi masa amma da zai bari ya barwa Allah to Allah kuma zai taimake shi manzon Allah yana fada a hadisi cewa idan aka zalunci mai karamin karfi mutumin da babu inda zai je a karba masa haƙƙinsa sai ya daga hannu ya ce Allah an zalunce ni Allah ka san bani da karfi wannan mutumin ya zalunce ni ya fi karfi na Allah na bar shi da kai Allah kuma zai ce wa izzati wa jalali na rantse da wayata na rantse da girma na Allah an surannaka wala wahadi sai na taimake ka ko ni kadai ne Allah madaukakin sarki zai yi wannan rantsuwa kenan ashe idan mutun ya barka da Allah in ka zalunce shi ashe ba sauki ya barka da shi ba in dai a gargashin zalunci ne mutun ya ce maka Allah ya isa har ka ji dadi yanzu bai kai ka gun alƙali ba ai sau dubu gare kai ka kotunan duniyar nan gaba daya yawa ya barka da Allah ai an barka da matsala wallahi tallahi an barka da matsala gara duk inda za ku je ku yi ka biya shi in ta aje kai masa a gona ka biya shi in a gida ne in wani rikici ne haɗa ku abinda za ka iya biyan haƙƙin gara ku je ko ina ne amma ya barka da Allah to wannan ya barka da babban lamari in dai karkashin zalunci ne duk wanda ya je gaban Allah da haƙƙin ya zalunci wani to kuma labarin ba zai masa dadi ba saboda haka Allah yake cewa innahu la yuhibbu zalimun lalle lamarin shi ubangiji baya son azzalumai saboda haka wato zai musu azaba
wala man tasarrafa ala zulmi fa ulaika ma alaihim min sabil
innamas sabilu
ala alladhina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayril haqq ulaika lahum adhabun alim
ubangiji yake cewa wala man tasara ba'da zulmi wato naga wanda aka zalunce shi a karba masa zaluncin da aka yi masa wato a gurin wanda ya zalunce shi mun gane ko amma in aka taimaka maka Allah ya ce to kuma shikenan ba za kuma ka sake dawowa kuma ka nemi wani haƙi gurin mutumin ba Allah ya ce wato wala barin tasarrafa ala zulmi ai az-zulmu zalimi iyahu wato naga wanda aka karba masa haƙƙinsa a gurin wanda ya zalunce shi wato shi kuma fa ulaika ma alaihim min sabilin ba zai koma sannan kuma yace zai sake zaluntan wannan mutumin ba alga an biya ka biya haƙƙi ko ka yi hakuri ka yafi sannan kuma sai aka zo aka ziga ka to yanzu ka koma kuma ka sake ƙararsa to duk abin da aka zalunce shi wannan kuma aka karba gunsa kuma wannan zalunci ne kuma kai ka zalunce shi ya zo ya baka hakuri ka yafi ko ya turo maka mutane ka ce shikenan babu komai ka yafi an hakura daga baya kuma sai ya je ga takardar sammaci to wannan ya zama wasa kenan da addini saboda haka duk abin da yanzu aka karba a gurinsa bayan ya fiyar da kai ya fiyar nan kai da hankalinka kana cikin hankalinka ba tilas saka aka yi wa komai ba sannan kuma aka zo aka ziga ka ka koma ka je ka sake kara sabuwar kara aka karbi wani haƙƙi a gunsa aka baka to duk abin da ka ci kuma wannan zalunci ka ci wuta ka ci shi yasa Allah ya ce fa ulaika ma alaihim min sabili to in dai an riga an yafiya ko kuma an yi biya na farko to ba a sake kuma bi a ce za a sake karban wani abu gurin mutum innamas sabilu inda dai ake sake bi a karbi wani abu gurin mutum shine Allah yake cewa sai dai alal ladzina yazlimun nasa wayanda suka zalunci mutane waya bugona fil ardi bighayril haqqi kuma suka yi barna a bayan kasa ba tare da haƙƙi ba suka yi sabo ulaika lahum azabun alim wayanda suna da azaba mai dadi ma'ana wannan su malaman suka ce abinda dai ake nufi ma'anar walamanin tasarrufa ar zulmihi fa ulaika ma alaihim sabilun idan mutum a duniya aka yi masa laifi sai aka biya shi ko yace ya yafi to yanzu a lahira ba za a sake kama wannan mutumin da laifi ba yawa ba za a sake kama shi da laifi ba ko ya daga murya ce Allah wannan ya zalunce ni a duniya za a ce ai ka yafi ko kuma ga shaidu an biya ka abinda ya zalunce ka saboda haka babu sauran magana a lahira Allah ya ce maganar da za a yi a lahira sai mutanen da suka zalunci mutane ba su biya zaluncin da suka yi ba ba a biya mutane zaluntar su da aka yi ba su kuma mutane ba su yafe ba to su kan ranar lahira Allah zai karbi haƙƙinsu a gurin waɗanda suka zalunce su da kuma mutanen da suka yada barna a bayan ƙasa ba tare da wato haƙƙi ba suka yi ta sabo to Allah ya ce waɗannan suna da azaba mai radadi a gidan lahira wala man sabara
wa ghafar inna zalika la min azmil umur wa man yurinillahu fa ma lahu min waliyyin min ba'di wa tara zalimina lamma ra'aw al azaba yaquluna hal ila marjin min sabil
Allah ya ce wala man sabara kaga wanda wato yayi yafiya yayi hakuri shi kam falam yantasir bai nemi taimako ya ce sai an biya shi ba wa ghafara yayi gafara Allah ya ce inna zalika lamin azmil umur wannan yana daga cikin al'amura wato wadanda suke manya wato yana daga cikin al'amuran da shari'a take so a samu hakuri a tsakanin al'umma a samu kuma yafiya. Allah yana son wannan. Malam yake cewa idza kana alwajibu fil jazairi ayatul mumasala, idan a wajen sakayya wato wajibi ne ai sakayya in aka yi zalunci, amma a wajen sakayyar ana neman mumasala cewa a baka daidai haƙƙinka, kada a baka fiye da haƙƙinka, ko kada ka karɓi fiye da haƙƙinka a wajen sakayya, sai malai ya ce fal aula al afaw wal islahi, wato li ta'azzuril muwasalati ghaliban, abin da yafi alheri ai haƙuri ai yafiya, saboda wai mumasala tana wahala a galibi, a galibi duk wanda ya maka laifi wato sai ka gan azo biyan nan ba za a iya biyan daidai laifin ba. Ko yanzu misalin ta'adin gona, dabbobin zai su yi ta'adi, ba za a iya biyan daidai ta'adin ba, sai dai a yi kima. To a wajen kiman nan za a iya zaluntar mai gonar, ko kuma kai da aka zalunce kan za a iya baka abin da bai kai haƙƙinka ba. Ina ga dai haka ne, ba za a biya ba, tunda ai yabanya dabbobin suka ci, yabanya suka ci, mai yiwuwa ma yabanya nan da suka ci aka je aka yi tara aka baka, daga baya yabanya nan in ta ji ruwa ta ji taki za ta miƙe abinta, za ta miƙe. Ko kuma a'a ma a ce muje kama da kaka'an ne, ka farɗe gyaɗa ka tara tsubo-tsubo, wani ya je sa dabbobi a kama shi, ko ka tara dawarka ya sa dabbobi, ko bagarka ta gyaɗa, ko wani abu aka je aka ɗiba, dabbobi suka ci. To in an zo wajen biyan haƙƙin nan, yana wahala a biya daidai, yana wahala, saboda ai ba a bige gyaɗar an ga buhuno aka samu ba, ba a bige ganyen an ga buhuno ne aka samu ba, abinda dabbobin suka ci, abinda suka ci yana cikinsu, wani takawa za su yi, wani ci za su yi, je kama da wanda suka taka da wanda suka ci, duk ɓarna suka yi maka kai. To amma a wajen kimar ɓarnar da za a biya ka ɗin, ba za a iya yin daidai ba, duk kaifin basirar alƙali ba zai iya yin daidai da daidai ba, tunda ai wannan an cinye, in dawa ne ma an cinye, ba za a iya kima a ce za ta buhu kaza ba ne. Allah kuma bai yasa kai ka zalunce shi, ka zalunce wanda ya zalunce ka, shi yasa aka ce wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misliha, sakamakon mummunan abu ayi mummunan abu irinsa, ko kuma fa man yata'da alaikum fa atadu alaihi bimisli ma tada alaikum, duk wanda ya muku zalunci kuma ku saka zaluncin da ya muku da irin zaluncin da ya muku. To kaga a wajen bada mumasala yana wahala, shi yasa shari'a ta ce ku bari ku yafi, ku nemi ladan ku sakayyar ku a gurin Allah shi yafi alheri. To amma yana da wahala, yana da wahala, yana da wahala. An zo an maka ta'adi, an ci maka shinkafa, ko an ci maka dawa a gona, ko an ci maka rogo, ko amene, abinda dai ba za ka iya bada asalin kimarsa ba. Alkalin ya zo kewaya, zai yi kima ta hankali. To abinda ake jin tsoro a wajen biyanka a baka fiye da haƙƙinka. In an baka fiye da haƙƙinka, ka yi zalunci ranar lahira, dole za ka bi abinda ya hau sama a dawo da shi wurin wannan mutum. Abinda ake biya a lahira kuma ba a biya da kuɗi, sai da lada, ladan sallar ka wadda ta karbu, sallar ma wadda ta karbu, da ita ake biyan bashi. Saboda haka inda za a yi haƙuri a yafiya da yafi, shi yasa Allah yake cewa walaman sabara, na ga wanda ya haƙuri wa ghafara, ya yafe, ya ce inna zalika lamin azmil umur, wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura wanda ake mutane masu nagarta ake samun su da ita, mutane masu nagarta, al'azmil umur, halaye na nagarta, halaye masu kyau wanda an fi samun su a gurin annabawa da salihan bayi. To da za a yi koyi da su ai wannan yafiya din a barwa Allah, alal aqalla in ba za ka iya ba, in ba za ka iya ba, to ka bashi da Allah. Wannan kuma shi ma ba a so ba, ka kasa sulhunta da dan uwanka a duniya, kai bukin sai an je lahira a sulhunta ku, wannan ma ba a samu yan uwantaka na imani ba, ba a samu yan uwantaka ta imani ba, ai ya kamata a sulhunta a duniya, domin shi wanda ka bashi ka ce Allah ya isa, ko Allah ya saka mun, ko na barka da Allah, to bai kamata ya samu yayi bacci a wannan daren ba. In yana da hankali, yana da tunani, ya kamata daidai zai zo same ka ku daidaita, duk jirgin da zai ya kamata ya same ka ku daidaita amma ka ce na barka da Allah ko Allah ya sa ko kuma shikenan ni ban yafe ba to wannan aka bar shi da aiki amma ko mutanen mu sai su ga hakan yafi sauki saboda basu ga lahirar ba basu ga yadda ake hisabin ba to shi yasa Allah ya ja hankalin mu akan da kar mu manta dangantakar da suke tsakanin mu uwar mu daya gwan mu daya dukkan mu ƴan annabi Adam ne dukkan mu ƴan nan Hawwa'u ne mu dukkan musulmi ne karkashin annabi daya karkashin littafi daya kuma kila Allah ya ajiye mu a yanki daya yasa muna jin yare daya to ashe kiyar muna da alaka muna dangantaka mai kyau tsakanin mu in an maka abu kan akwai bace rai kai wahala tun daga kai taki zuwa sassabe zuwa noma zuwa kaza ka kare wahala ka sai kakawa ta yi a zuwa cutar da kai akwai ciwo akwai takeici amma duk da haka in dan adam ya san girman abin da Allah yake bawa mai wanda ya jarrabe shi ya hakuri to wallahi ya hakurin ya bari ya samu ladan da yake wajen Allah ya yi masa alheri Allah ya ce wala man sabara lalle na ga wanda ya hakuri wa ghafara ya yafi inna zalika lamin azmi al-umur lalle wannan yana daga cikin al'amura wanda suke wato manya manya umman yudillahu Allah ya ce umman yudillahu lalle wanda Allah ya batar famalahu min waliyin ba shi da wani masoyi min ba'dihi ko ma bayan Allah ba shi da wani masoyi wanda zai shiryar da shi bayan Allah ya batar da shi wa taraz zalimina Allah ya ce zaka ga azzalimai a ranar alkiyama lamma ra'ul azaba a lokacin da suka ga azaba kiru da muzu sai ga wutar jahannama tana kwacewa tana lasan kafirai yaquluna za su ce hal ila marad min sabilin ina ma za mu samu hanyar komawa duniya domin mu je mu gyara aikin mu na'am
wa tarahum yuraduna alaiha khashiina min adh-dhulli yanziruna min tarfin kafi wa qala alladhina amanu innal kafirina alladhina kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala innal zalimina fi adhabin muqim
ubangiji yake cewa wato wa tarahum Allah yace zaka kafirai yuraduna alaiha ana bigiro da su wato a wutar jahannama za a bigiro da su kan wutar jahannama khashiina min az-zulli tsoro ya lullube su wato da kaskanci wato sun shiga cikin halin tsoro wato sun kankanda kai a wannan rana yanzuruna min tarfin kafiyin suna wato kallo wato ta gefen idanu suna satar kallo ba sa iya kifta idanunsu wato Allah yake cewa kashi atan absaruhum tarhaquhum zilla wato kashi atan absaruhum idanunsu suna cike da tsoro tarhaquhum zilla a ranan kaskanci ya lullube su saboda sun samu koma su wato gidan wuta ne Allah ce za ka suna satar kallo min tarfin kafiyin wato ta gefe suna dan in sun halala abu sai su kauda idansu suna jin tsoro kar kallon ma wato ya zama wato laifi a ranan Allah ya ce wa kallazina amanu lalle masu imani su kan za su ce innal kasirina allazina kasaru anfusahum lalle wayanda suka yi asara wato tabakuri suka yi asara wato rayukan su alim da iyalan su yawmal kiyama ran tashin alkiyama lalle wato suna cikin gidan wuta shine bi takalidihim finnari za su dawoma a gidan wuta wato wa adam wusulihim ilal hur wato kuma da rashin saduwar su zuwa ga matan hurul aini almu'addatu alaihi lahum fil janna wanda aka tanada musu a gidan aljanna law amanu da sun imani alce ala lalle ku saurara inna zalimina su kan kafirai fi azabin muqimin suna da azaba wato suna cikin azaba wato suke wato madawamiya amma kana lahum
kuma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah faman yuridillahu fama lahu min sabil
Allah ya ce ma kana lahum min awliya a ranar lahira dai kafirai kan ba su da awliya masoya waɗanda za su hana su wato shiga azabar ubangiji ba su da auliya'u masoya yansurunahum da za su taimake su min dunillahi kuma bayan Allah ayyadfau azabahu anhu wanda za su taimaka musu wajen ije musu azabar ubangiji Allah yake cewa wa man yudillahu duk dai wanda Allah ya tabbatar da shi fama lahu min sabilin ba za ka samu wata hanya wato ba zai samu wata hanya ta gaskiya a gidan duniya wanda za ta shirye da shi zuwa gidan aljanna a lahira ba in Allah ya tabbatar da mutum a duniya to za ka ga duk hanyar da mutum zai yi wato hanya ce wanda za ta kai shi gidan wuta ba zai samu wato shiriyar da zai bi hanyar da za ta samar masa aljanna wato a lahira ba na'am
istajibu li rabbikum min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min allahi ma lakum min malja'in yawma iz wa ma lakum min nakir
ubangiji yake cewa istajibu li rabbikum ya ku mutane ku amsa kiran ubangijinku istajibu li rabbikum ku amsa kiran ubangijinku ta hanyar kadaita shi wato ta hanyar wato riko da tauhidi wal ibada da kuma wato riko da ibada ka rike bautar Allah wato kuma kai kokari wato wajen tsarkake bautar da zaka yi wa ubangijinka wato kai ikhlasi a cikin bauta ka tsaftace shi wato wato ka nisanci abin da yake wato zai kai ga shirka Allah sai istajibu li rabbikum ku amsa kiran ubangijinku min qabli an yati yawmin tun wata rana bata zo ba ita ce ranar alkiyama ranar da la maradda lahu min Allah babu mai mai da ku duniya daga wajen Allah ko kuma la maradda lahu min Allah babu wani wanda wato zai hana shi bawa zuwa gurin ubangiji dan yi masa hisabi shine wato ku ji tsoron wata rana cewa annahu idza ata bihi ranar da in ta zo la yuraddu ba a mai da ita ranar alkiyama in ta riga ta zo to shikenan babu wanda yasa kuma wato ya mai da ita saboda haka Allah ya ce a wannan ranar malakum min maljain ba ku da gurin buya ba ku da wani gurin fakewa taljiuna ilaihi wanda za ku fake wato gare shi yauma idzin a wannan rana malakum min nakir a wannan rana sannan ba ku da wani zabi babu wani wanda zai inkarin abin da ya gani a filin alkiyama annakir suka ce inkari ne ga zanubin da bayi suka yi a zuwa ce kai saba wa Allah ranan ba ranan musu bane in kai musu ma za a toshe bakinka a ba wa dama a hannunka da kuma wato kafafunka su yi magana za a ba su dama su yi magana saboda haka Allah ya ce malahum min nakir a wannan rana babu inkari ga bawa bawa bai sai inkarin wato abinda wato ya aikata ba domin duk abinda ya aikata gashi a rubuce a littafin sa in yayi musu ma gaban su za su yi magana Allah ya ce yawma naktimu ala afwahihim ranar da zamu rufe bakunan su wato kallimuna aidihim hannayen su su yi mana magana wato shadu arjuluhum bima kadu yaksibun kafafun su su yi bayani wato abinda suka aikata saboda haka duk abinda bawa ya aikata yana nan a rubuce kuma gaban sa za su yi magana har ma mutun zai ce me yasa kuka yi magana za su ce masa antakan Allahu alladhi antaka kullu shay ubangijin da yake sa komai ya magana shi yau yasa mu ma muka yi magana saboda haka babu abin da zai buyo Allah shi yasa Allah madaukakin yake cewa wato a ranar lahira wa ma kana lahum min awliya kafire ba su da masoya yansurunahum min dunillah wanda za su taimaka musu koma bayan Allah wa man yudhillillahu dalle wanda Allah ya batar da shi fa malahu min sabilin bashi da wata hanya da za ta kai shi wato ya samu gidan aljanna a lahira saboda haka Allah ya ce istajibu li rabbikum ku amsa kiran ubangijinku gaba daya wajen kade tashi da kuma bauta masa min qabli an yati yawm tun wata rana bata zo ba la maradda lahu min Allah ranar da wato bawa bai sai mai da ita ba daga Allah in Allah ya kawo ranar alkiyama babu wanda ya sai gudu ya bar alkiyama ko kuma ya nemi a dawo da shi duniya malakum min maljain a wannan rana wato kafirai wato Allah ya ce ba ku da gurin buya yauma izin a wannan rana wa malakum min nakir sanan ba ku da damar inkarin zanubin da kuka yi ku inkarin wato laifin da kuka aikata kuma lokaci yayi za mu tsaya nan ai ba gurin kwana bane alama mu kwana alilahi mulku samawati nan ne gurin kwana
fama arsalnaka alaihim hafiza
na'am
inna alayka illa albala
na'am
wa inna idza azaqana al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa inna al-insana kafur
ubangiji yake cewa wato fa in aradu Allah ya ce istajibu li rabbikum ku amsa kiran ubangijinku sai Allah ya ce fa in aradu in ku suka kauda kai in ku so kai kauda kai ba su kade ta Allah ba sannan ba ba su riki bautar Allah ba duk wanda ya da ya kauda kai wato game da amsa kiran ubangijin nan Allah ya ce ya rasulullah ka kyale su fa ma arsalnaka alaihim hafizan ba mu sanya ka mai kiyaye su bane wato a matsayin tufazu amalin kai da zaka kiyaye ayyukan su bi an tuwafu al matalubu minhu wato ka ba ma kowa abin da yake so ka kyale su kurin duk wanda kai masa wa'azi sai ya ji ya ki karba aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ko kuma mai wa'azin ya kyale wato mutumi Allah ya ce in alayka illa albalagu ba komai na dora maka ba sai dai isar da sako abinda aka dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma abinda aka dora ma duk mai wa'azi kenan ya isarwa mutane sakon Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa inna idza azaqana al-insana min rahma ai mu idan muka dandana wa mutun wato rahama muka bashi lafiya muka bashi wadata muka bashi nisan kwana muka bashi kwanciyar hankali mulki ko ilimi muka dandana masa rahama wato muka ga wato muka dandana masa wato wato rahama in dai bawan bashi da imani sai kuma yana ƙara kafirci Allah ya ce fa inna insana kafur mutum sai ka ganshi mai yawan kafirce ni'ima ne ba zai yi wa Allah godiya ya yi wa Allah bauta ba a wannan ni'ima din sai ta ƙara sashi da gawa da girman kai ya ƙara bijirewa Allah madaukakin sarki to za mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana wa assalamu alaikum na dan kwanta idan tambayoyi na jiya waje akwai dan guntun tambayoyi wadansu na ga kamar da dan muhimmanci mu amsa su insha Allah nan je ka rubuto ayan ba man karba ba a bayan takardar to kila mana ba sa gida dan nan duk wasu na zabo a wannan mai tambayan yake cewa assalamu alaikum malam ana karanta subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a yayin yin sujudi sannan kuma ana karanta rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli shin malam zan iya karanta kowanne daga ciki ko wanne zan dauka duka zaka iya karantawa ya danganta ga jinkirin limamin naka wato a wajen sujjada amma zaka iya karantawa kamar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi zaka iya yin sau uku ma sannan ka karanta wannan ka karanta wasu ma daga ciki yawa saboda haka ba yi kaidi ba amma in limamin ka ya dago kuma kai kuma karka ta zama baka dago ba sai kai ma ka dago yawa dan limami bin sa ake yi yawa in ya dago sai ka dago sai ka yanke ka dago amma madama bai dago ba sai kai tai in ka ga wannan din ma ka iya shiga wurin su inda mahallin sujjada mahalli ne wanda yake na addu'a wannan ya rubuto dogon wasiƙa ya ce malam da fatan kana lafiya Allah ya karba mana ibadunmu amin Allah ya ƙara wa malam lafiya tare da imani amin malam yana da tambaya ni ne ina da yaya amma baya gida ya tafi karatu sai bayan wasu shekaru ya dawo bayan ya dawo gida muna tare da shi muna aiki amma kullum ni bai mai da ni mutum mai daraja ba kuma duk abinda ya faɗa min ina masa biyayya amma baya gani daga ƙarshe ya zo shiga tsakaninmu da iyayenmu har suka yi min suka ce min na kwashe kayana na bar gidan kuma aka daina bani abinci bayan na bar gidan suka bi duk wata hanya da nake samun abinci suka toshe malam dan Allah menene hukuncin me aikata haka to kai yanzu baka duwa na ka laifin ba kai yanzu kila baka kana da laifin ka tunda ai iyayen da suka haife ka ban yi tsamanin har rashin tausayin zai sa su hana ka abinci ba yawa hana ka abinci shi yake nuna kaima da guduma da kake barwa na laifi yawa kaddara kai a ganin ka kana yiwa yayin naka biyayya je kama yayin naka shi yayi laifi wanda bai kamata shi ma ya laifi wanda yadda yake da a gidan haka yake haka kada kuma a bisa al'ada ai wa kam ya kamata ya ji tausayin kai in dai ba kai ne ka rena shi ba yawa ya kamata ya ji tausayin ka har ma zai iya watan daukewa mahaifin na kuma ba da abincin shi yace ka je kana karba kofarsa tunda inda mahaifin zai rasu ma ai kaga shine zai zama kamar makofin wannan uban to saboda haka kai ma ka duba halayenka amma kuma lalle yin abin da ka fara gaskiya ne to lalle ba kyauta ba shi uba bai kamata ya hana wa dansa abinci ba matsawon dan wato bai kai shekarun ya nemi abincin da zai ci da kansa ba sannan kuma shi uba kamata ya sulhunta yayansa ba kora ba yau koran ba zai bada in dai rikici ne tsakanin yara ka sulhunta su yau koda ta hanyar yin addu'a da daddare kana roƙon Allah ya daidaita tsakanin su in wani sabani ne ke shiga tsakanin su in kuma ka lura wan in yana da tunzuri ka riga da kofarsa yana hakuri da kannansa in kuma kanin ne yake da reni to lalle a ja hankalinsa ana masa fada tunda da uba a tsakani to lalle uba ya kamata ya sulhunta amma yin hakan gaskiya ba daidai bane yawa ba daidai bane amma dai shi kai mai takarda da ka rubuto to ka duba kai kuma abubuwan da kake mai yiwa kai a ganin ka abin da kake nagarta ne kila kuma ba nagarta bane saboda haka ba laifi kaje ka zauna da yayanka kace don Allah ya yafe maka kuma ya nuna maka ka fara zama da mahaifinka tukun ya yafe maka kuma a gaya maka laifukanka kuma ka canza sannan kaje ka zauna da yayanka shi ma ka bashi haguri kuma ya gaya maka kurakuranka kuma ka gyara to wannan shi zai zauna da kai wato lafiya ba zai yi kai ne karami kuma a hade maka baki har kore ka gida har ka binci har a wani gida ma da kake karba binci aje a ci kana sake baka a toshe maka kofar abinci ai ba za ka mutu ba saboda haka akwai kurakure wannan wasikar dole akwai wani abu a kasa a cikin abu da dai kai ma kake aikatawa yadda muka san tausayin mahaifi in dai shi ya haife ka to zai wahala a ce ya bushe zuciyarsa akan kai ya ki tausasa maka Allah ya taimake mu a wannan yake cewa malam wani annabi ne ya zo Afirka a yayi rayuwa muna neman karin bayani to malamai sun yi bayani annabawan da suka zo kasar Afirka dai annabawa ne guda shida akwai annabi Ibrahim alaihi salam ya zo wato da matarsa Sara inda ya zo yankin Ethiopia Egypt Ethiopia ba Egypt ba Ethiopia shine Habasha ko ya zo yankin Habasha inda anan aka bashi matarsa Hajara inda ya yantata ya kuma zauna da ita kuma ta haifi da annabi Isma'il saboda annabi Ibrahim ya zo Afirka sannan annabi Nabi akwai annabi Yusuf a Misra aka haife shi kuma duk abubuwan da ya faru ba a Misra aka haife shi ba amma an tsince shi an tafi da shi Misra wanda a Misra ya rayu ya zauna a kurkuku bayan ya fito a kurkuku har ya zama sarki daga baya ya dauko mahaifinsa annabi Yakuba kaga annabi na uku kenan ko da iyalansu suka dawo wato suka dawo Misra suka zo suka rayu kaga mun samu annabawa guda uku duk da cewa ɗan uwan annabi su ma annabawa ne yawa amma dai wa'annan wanda alqur'ani ya ambaci sunan su akwai annabi Ibrahim akwai annabi Yusuf din akwai kuma wato shi annabi Yakub